لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai shine ya hada mu wannan rana ta Laraba wanda yau 6 ga watan Ramadan hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda kuma ya dace da 29 ga watan hudu miladiya 2020 wannan zamana mu shine zamana 6 a cikin wannan littafi mai tarin albarka majalisu shahr ramadan na al-alim al-allama ibn usaymin rahimahullahu ta'ala wanda mun soma majalisi wato ainihin na 4 wanda yake magana akan farin kiyamu ramadan wanda bamu kai karshen sa ba a jiya lokaci mana halin nasa za mu tashi inda malai yake cewa wala yambagi lirrajuli bai kamata ga mutum ba an ya takhallafa an salati tarawih ya zama yayi zaman sa ya ki fita zuwa ga sallar asham sallar tarawih li yanala thawabaha wa ajraha me yasa aka ce kada ya zauna gida domin ana so ya samu ladan wannan sallah da kuma sakamakonta wanda idan yana gida ba zai samu wannan ba duk da cewa a wannan gaba ra'ayoyin magabata sun yi daban-daban akwai wanda suke ganin musamman ra'ayin malaman malikawa suna ganin cewa idan mutum yana ganin zai fi tsayawa ya jajirce yayi tsayuwa mai tsawo ko adadin raka'o'i sama da yanda zai kasance a masallaci to babu laifi ya zauna a gida shi yasa zaka cikin littafanmu na fiqhu suna cewa an fi so a yi ta a gida amma da sharadin idan ba za a tozar da masallatai ba to kuma na tabbatar idan nace zan yi a gida kace za ka yi a gida suka ce za su yi a gida kowa ya ce a gida zai yi to a lokacin gaskiya za a iya tozartar da masallatai sai ya zama ana gama sallar isha'i sai a nemi kowa a rasa kuma gaskiyar lamari ba kowa bane yake da karfin hali da himma yadda zai tsaya yayi sallan nan a cikin wato gidansa kamar inda a masallaci ne wato da himma ta Allah haduwar mutane da wato ainihin zuwa masallacin ne yakan karfafa gwiwar mutum domin bi tajriba hatta shi kansa limamin da yake jagoranci sallar idan ya zama cewa shi kadai ne a gida to wasu lokutan ma makara zai yi amma duk lokacin da mutum a matsayin sa na limami ya san cewa ana san ana jiran sa a masallaci to zai yi wahala ya kwanta ya ci gaba da bacci ko ya so ya bacci zai tunani ana ta jiran sa a masallaci wannan zai bashi karfin gwiwa ya ga cewa ya fito akan lokaci sannan kuma da zai kabbara sallar a cikin masallaci to duk wata kasala sa daga jiya sa zai yi watsi da su ya ga cewa sai an kammala abin da aka saba aka san idan a gida ne wanda idan a gida ne yana somawa ya soma jin kasala yana hamba to a maimakon yi adadin raka'o'in da ya saba 13 ne 11 ne abin da ya kama da haka ne to wallahi karshe rabi zai sai ce bari ya kwanta ya dan huta daga nan kuma ya ci gaba to daga kwanta wannan tasu kuma karshe sai dai gobe to shi yasa galiban haduwar a masallaci ba karamin alheri bane zamu ga cewa mun fada a darasin mu da jiya manzo alaihi salatu wassalam shine soma wannan salloli na dare jami'i tare da sahabbai wanda ba sai aune cewa za su san manzo alaihi salam yana wannan nafila ba shi ma manzo alaihi salam bai zo da niyyar cewa yayi wannan sallah tare da su ba to amma Allah ya hukunta cewa sai ya shar'anta wannan akai wannan sallah ko dai so biyu ko so uku kamar yadda muka faɗa saboda jin tsoron kada a farlanta manzo Alaihi Salam bai cika bar fitowa ba wannan ta sanya a bayan sa musamman lokacin sayyidina Umar ya sunnanta wannan haduwa wanda a lokacin sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda kasancewar lokacin da manzo Alaihi Salam yayi wafati mutane wanda musulunci bai gama kankama a cikin zukatansu musamman na kauye sun yi tutsu sun yi watsi da addinin musulunci waɗansu abubuwa musamman wasu kace ba su yi sallah ba wasu kace ba za su yi zakka ba wasu ma duk ba za su yi biyun gabaki ɗaya ba sai na Abubakar ya zage dantsi akan cewa sai ya dawo da su akan layi sai ya dawo da su akan saiti wannan ta sa kalifanta ka sayyidina Abubakar ta wannan hududin shekara biyu kadan abin da ya doro a kai bai ainihin samu tsara sallolin tarawihi a cikin masallaci ba lokacin sayyidina Abubakar tunda kaga bai wuce a ce ma azumi biyu aka yi a lokacin halifan takarsa ba to zaka samu mutane a cikin masallaci ga wani cin yana sallarsa shi kadai ga wani cin yana sallarsa shi kadai mutum biyu suna yi mutum uku suna yi mutum biyar mutum goma haka suke kashi kashi sayyidina Umar lokacin da ya ga wannan kuma abubuwa sun kankama a lokacin sa to sai ya sanya wato ainihin sambai da muka ambata a baya irin su bai bin ka'ab ya zama ya sa su limamai ya saita abin yace a dinga yin wannan sallah a jami'i wanda haka abin ya kasance tun daga lokacin sayyidina Umar har ma wata rana ya fito ya ga suna yin wannan sallah yace kai madalla da wannan sabon abu ma'ana wannan sabon abu wanda ba a saba ana ganin sa ba a hadu ana yin wannan jami'i duk da mun fada mun maimaita cewa ai duk abin da manzo Alaihi Salatu Wassalam ya sunnanta kuma sannan halifofi suka sunnanta ta wannan abu ya riga ya zama cewa addini sayyidina Umar abin ya burge shi yace to amma wacce da an yi bacci an tashi ma'ana sallar karshen dare yake cewa wallati yanamuna anha khair wanda sai idan sun yi bacci sun tashi tafi zama wa alkhairi duk da cewa ya halatta ai wannan salloli farkon dare ai a tsakiyar dare ai a karshen dare to wanda za a yi a karshen dare su ne suka fi domin shi ne lokacin da al-zul ilahi yake kasancewa Allah da kansa yana yekuwa wa zai kiraye ni na amsa masa wa zai roke ni na bashi wa zai nemi gafarata na gafarta masa wannan tasa za a ga mafi yawan wurare wasu ma sai su jinkirta sallan tarawihin a irin goman karshe idan suka yi sallar isha'i kowa sai ya kama gabansa sai idan wato wajen karfe ɗaya ta yi ko ɗan ɗaya da wani abu ko wajen sha biyu sai su zo sai su soma wannan sallah har ya zuwa kusan fitowar alfijiri wasu kuma za su yi tarawihin su a farkon dare sannan da karshe kuma su zo su dora wannan sauran salloli da karshe su cike da ainihin wuturi to saboda haka kenan wannan sallolin salloli ne wanda bai kamata duk wani mutumin da yake sallada a wajen Allah ya zamo ya jinkirta ya yi kasala ba musamman kamar yadda muka faɗa a jiya yanzu mun samu kanmu a cikin wani hali mara daɗi wanda sarkin musulmi da kansa ya ba da shawara a dakatar da sallolin tarawihi da sallolin juma'a domin a samu ƙarancin cakuɗuwa domin a samu ƙarancin kamuwa da wannan cuta da ta zamo ainihin ruwan dare to wasu sai zama kamar sun samu wata hujja sun samu lasisi na cewa da sun gama sallar isha'i su koma su yi ta baccin su adahawa amar mutum ya dinga kallon abubuwa wanda ba su da amfani wani ma ka samu a'a kallon abubuwa ne na haramci ya zo ya kalli abubuwan da koda a wajen azumi addinin musulunci ya haramta masa wannan ko a je a kafa wata daba ta hira ta giba ta gulma wannan duk haramun ne koda ba wai a cikin azumi ba ballanta na ainihin a cikin azumi saboda haka ne bai kamata musulmin kirki ya yi sakaci da ita wannan sallah ta tarawih ba musamman a cikin watan azumi kamar yadda bayani ya gabata malam ya ce wala yansarif kuma kada mutum ya zama ya juya ya yanke ya bar wannan sallah hatta yantahi al-imam minha wa min al-witr har sai liman ya gama adadin wannan raka'o'i ya kammala daga wannan wuturi li yahsuna lahu ajr qiyamil layl kullihi saboda ainihin ladan sallan dare ta tabbata gare shi gabaki daya idan ba a manta ba mun fada bai mun karanta hadisi na ashabu sunan wanda manzo alaihi salatu wasallam yake cewa innahu man qama ma al-imami hatta yansarif yadda lamari da sha'ani yake duk mutumin da ya tsayi wannan dare tare da liman har liman ya kammala kutiba lahu qiyamul laylatin a rubuta masa cikakken wato aidifin qiyamul layli saboda haka bai kamata mutum ya zamo ya yanke ba anan akwai wanda kamar yadda muka faɗa a jiya yana so ya ga cewa ya ƙara wayan suna filfilu bayan an kammala wannan sallah ta farkon dare to zai so idan ya tashi tsakiyar dare ya ƙara to anan malamai sun ce yana da zabi da yin biyu ko dai lokacin da suka yi wuturi tare da liman an zauna liman yana ya zauna ya tahiya yana sallamewa shi kuma sai ya wufe ya tashi kada ya sallame sai ya ƙaro raka'a ɗaya sai ya tahiya sai ya sallame kun ga anan shi yanzu bai yi wuturi ba to in ya so idan ya tashi a tsakiyar dare ko ƙarshen dare sai ya ƙaro abin da yake so na nafilu daga nan kuma anifin sai ya wuturinsa sai ya zama ya cike masa sallarsa ko kuma a'a ya takaita daga wannan wutarin liman idan ya sallame shi ma ya sallame to daga nan idan ya tashi zai yi wa'in su nafilfilin sai ya yi su mujarradin su ba tare da maimaita wutari ba ko ya nafila raka'a biyu ko ya hudu ko abin ya yi abin da ainihin zai iya amma dai almuhim ya tabbata yanda liman ya soma wannan sallah da shi an kammala wannan sallah tare da shi malam yace waya juzu lin nisa'i huzuru tarawih ya halatta ga ƴaƴa mata iyaye mata su halarci sallar asham sallar tarawih fil masajid a cikin masallatai sai malai ce idza uminat li fitnatu minhunna wa bihin amma idan an amince ba za a fitine su ba sannan ba za a fitinu da su ba ma'ana idan babu ɗan su fitsararru da za su iya tare su su yi masu wasu abubuwa na rashin mutunci a hanya ko lokacin tafiya masallaci ko lokacin dawowa masallaci domin akwai shayatsin na ins kamar yadda muka faɗa a farkon karatu cewa shedanun da ake ɗaurewa shedanu ne kangararru masu taurin kai daga aljanu amma shi shedanin ɗan adam yana nan akwai wanda su kawai za su iya tashi su je su tare waɗansu hanyoyi wanda sun san matan da za su taho a ƙasa wanda Allah ba tare da rikiyar mazajensu ba wani lungu na unguwa su iso masallaci domin yin sallah kuma su koma su kadai to akwai wanda suke fitsararru ne fitinannu ne za su iya tare su a wani lungu su yi musu rashin mutunci ko a lokacin fitowa ko a lokacin komawa to idan ana jin wannan tsoron to gara mace ta zauna ta sallata a gida ko kuma a'a ya zamo cewa ana jin tsoron su matan za a fitina da su ma'ana za su bayyana adansu su bayyana ƙawarsu ya zama cewa wasu suna kallon su suna shagaltuwa ma daga abin da suke yi wani ma kawai zai fito don ya kalli waɗansu mata sun taɓa ado sun taho masallaci wanda wannan haramun ne to malam ya ce wannan izini na fitowar sai idan da wannan sharuɗa guda biyu ba za su fitinar da mutane ba sannan ba za a fitinar da su ba kuma gaskiyar lamari a wannan gaba wajibi ne a rufin a ja kunnuwan iyaye mata abun baƙin ciki da takaici abin da ya zama wani ibada to yanzu ya zama wani abun kwalliya ya zama wani abun burga ya zama wani abun ado nana insha Allah ƙara mata yadda take cewa da manzo alaihi salatu wassalam zai dawo a yanzu ya ga abin da mata suke yi to da ya hana su zuwa masallaci wannan ana magana lokacin da musulunci na da ɗimi-ɗiminsa musulunci yana da karsashinsa wannan sahabi ya ce matar manzo alaihi salam take faɗin wannan ta ce wallahi da a ce manzo Allah zai dawo a yanzu ya ga abin da mata suke in za su je masallaci to da ya hana su zuwa masallaci sai da Abu Hurairah Allah ya ƙara masa yadda wata rana yana zaune sai ya ga waɗansu mata za su wuce su biyu ko abin da ya kama da haka suna wucewa sai duk ƙarshen turare sai ya daka masu tsawa ya ce kai ina za ku tafi suka ce za su tafi masallacin manzo alaihi salatu wassalam ya ce ina haɗa ku da Allah ba abin da ya fito da ku sai sallah suka ce wallahi ba abin da ya fito da mu sai sallah sai ce to ku koma sai ku wanke wannan turaren sannan ku dawo ku tafi masallaci manzo alaihi salam ya harmace ta wannan wannan ana maganan mace za ta tafi wurin ibada ba wani biki ba ba wata gada ko wani abba an hana ainihin ta fito da turare wanda zai dauki hankalin duk wanda ya wuce sai ya duba ya cewa wace ce ta wuce to ballantana yanzu wanda galibi duk mutumin da ya san sallolin da mata suke zuwa wanda yake bana kamar yadda muka faɗa mun san halin da ake ciki wannan kofar ma an riga an toshe ta amma daga bara bara wacin ɗan shekaru da suka wuce wallahi duk mutumin da yake kallon zuwan tahajjudin mata to zai ga cewa abun akwai tsoro a ciki abun ya zama kamar wata kwalliya sai ga maimakon hijabi na mutunci na musulunci da ya kamata mace ta sa sai ga kawai hijabin nan ya zama kawai shi ma wani tufafi ne na ado wani tufafi ne na burga wani tufafi ne na kasaita amma ga ana gasan sako hijabai masu kyau waccan hijabin ta yafi na wancan kyau hijabin waccan yafi na wancan tsada hijabin wancan yafi na wancan matsayi wannan za ka haka za a fita a zo a taba ado a zo ainihin ana takawa daidai lokacin da za a tafi zuwa wannan masallaci wallahi wasu ma ba wai masallacin kai tsaye suke tafiya ba sai sun yada zango sai sun rafe sun sha gwanda to wasu ma kwata-kwata ba ma sallar suke fita ba bincike ya nuna a waɗansu garuruwa matan suna fitowa domin su sheƙi ayarsu wata tana so ta je ta yi fasikanci ce rashin mutunci ta rasa wata hanya to sai ta fake da fita zuwa sallar tahajjudi akwai labaru da suke zuwa mutawatirai cewa an samu mazaje wanda suka faki matansu matan nan ashe idan sun fito ba masallacin suke zuwa ba wani wuri suke ratsewa ta riga ta san lokacin ana fara sallah karfe kaza a tashi karfe kaza saboda haka idan cikin ta ci an gama sallar nan to shikenan kawai sai ta tashi ta koma gida wala alla mai gidanta yana gida yana tasa sallar ta fito ita kadai ko ita da ƴaƴanta ko ita da ainihin kishiyoyinta amma kuma ba masallacin ta nufo ba saboda haka shi yana dauka masallaci ta taho ita kuma masallaci ta je ba wata wanda ita kuma ta mafi kowa rashin mutunci zaka samu mijin zai dauko ta akan abin hawansa ko a cikin motarsa ko akan babur dinsa yazo ya ajiye ta a bangaren mata shi kuma ya tafi ya kafe abun hawansa ya tafi bangaren maza yana ajiye ta bakin kofar nan ita kuma dama juyawa za ta yi ba masallacin za ta shiga ba za ta je ta kare tsiya ta kunta da rashin mutuncin ta dama da gogonta ta san karfe kaza ake gamawa duk yadda za ta yi maza maza ta ga cewa ta zo wurin da mata suke fitowa kafin mijinta ya zo mijinta yana zowa zai ganta ga ta nan kamar majiransa take yi tun sun gama sallah to su sani cewa wallahi kawunansu suke cutarwa kawunansu suke yaudara mun faɗa ba so ɗaya ba duk wani wuri da Allah yake nunnun kalada duk wani lokaci da Allah yake nunnun kalada to kuma Allah yakan nunnun ka zunubi ga mutumin da bai ji tsoron Allah ba yayi ma Allah rashin mutunci irin wannan lokaci na farko dai ga keta alfarman mijinta da cin amanar mijinta da keta alfarman shi wannan wuri ko kuma wannan lokaci mai tsada lokacin da kowa yake neman gafara Allah subhanahu wata'ala ina tuna cewa akwai wani wuri wanda nayi azumi a wani wuri wasu lokuta wanda za a yi tawuri ne wanda yake masauki na baki sai in ga cewa ga wani mutum ya fito da wata mata da hijabi sun fita sun tafi masallaci ina ganin cewa kamar tahajjudi suke zuwa shikenan nake tattaunawa da mai kula da wurin cewa kai mutumin nan yana da kokarin addini shi da matarsa kullum sai sun fita sai dare ya ce wallahi malam ba matarsa ba ce farkarsa ce saboda haka kullum suke fita a wannan lokaci Allah shi ya san ina suke zuwa wallahi ni zato na wani mutum ne mai addini shi da matarsa wata bukata ta kawo su a wannan lokaci ta 'yan kwanaki kuma suke ribanta daman wannan sallah da ake ta tahajjudi kada ya zama ainihin sun yi kasa a gwiwa wallahi sai tabbatar mun cewa ba matarsa ba ce ba ainihin farkarsa ce to lallai ni ina ba da shawara ga mazaje har idan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana wannan musiba duk wata mata da za ta ce za ta je sallan ainihin tahajjudi lokacin da ainihin ake yin sa to ɗayan biyu lallai ya zamo cewa ya sa ido ko dai ya hana ta lallai ta zauna gida ta yi kamar yadda addinin musulunci ya tanada tunda hadisi yana cewa wa buyutuhunna khairul lahunna su yi sallah a gidajen su yafi su je su yi sallah a masallaci koda ko wato ainihin sallar farilla ce ballantana ittifaqin malamai cewa sallolin nafilfilu an fi so a yi su a gida manzo alaihi salatu wassalam duk da shi ya faɗi farillan masallacin sa da darajar sallah a masallacin sa to amma malamai suka ce ana nufin sallar farilla saboda manzo alaihi salam nafilfilin sa a gidansa yake kusan in ka cire nafila ta bayan azhar mafi yawa ita ce manzo alaihi salam yakan yi ainihin a masallaci to amma mafi yawa nafilu na bayan magariba bayan isha'i rak'atul fajr duk a gida manzo alaihi salam yake yin su to saboda haka sallar nafila ta fi kima ta fi daraja a gida shi yasa ina maimaitawa in Allah ya yi mana wannan halin damuwa ya zamo mutum mata suna so ta je ce sallar tahajjudi lallai ya sa wato tsauraran matakai akan wannan zuwan ko dai ya hana wannan zuwan gabaki daya kuma ya dauki matakin da in shi ya tafi masallacin ba za ta fito a bayan sa ta je ce wani abu ba ko kuma lalle ya zamo akwai wayansu amintattun yan uwansa mata ko kanwarsa ko wata wanda kafarta ta tabbata masallacin aka je kuma sallar aka yi ba wani abin daban ba domin wannan abubuwa ne wanda su riga sun zamo ainihin ruwan dare Allah kiyaye to saboda haka sai malam yake cewa li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzo alaihi salatu wassalam da yace la tamna'u ima Allah masajidallah kada ku hana bayin Allah mata su je wato ainihin dakunan Allah su je masallatan Allah ma'ana manzo alaihi salatu wassalam yace idan dayar ku ko matar daya daga cikin ku ta nemi izini za ta je masallaci to kada ya hana ta sai dai kaman yanda na faɗa a wani hadisin sai ya karasa da cewa wa buyutuhunna khairul lahunna amma yin sallolin su a cikin gidajen su shi yafi musu alkhairi wani hadisi ba ke nuna cewa mace ta yi sallah a uwar ɗakin ta to yafi ta yi sallah a falanta ta yi sallah a falanta yafi ta fito tsakar gida ta yi a tsakar gida yafi ta fito masallacin kofar gidanta kuma ta yi a masallacin kofar gidanta ya fi ta tafi wani masallaci da ya ɗara tazara da ɗan nisa ma'ana duk lokacin da mace ta fi alkintuwa da ɓoyuwa to duk wannan lokaci sallarta ta fi kima da ainihin matsayi ɗaya daga cikin wato ainihin magabata ina jin ko dai Bilal kowa ya ɗan Abdullahi ya ɗan Umar lokacin shi mutum ne wanda yake yana da matuƙar kishi matarsa takan so ta je masallaci shi kuma in zai hana ta za ta karanta masa wannan hadisi to shi kuma yana ganin cewa abubuwa da mata suke na kaiwa da kawo wannan bai natsar da shi to wata rana sai ya laɓe a cikin duhu tunda wancan lokaci fitiluna da ƙaranci ta zo za ta wuce shida ma riga ta fitowa sai ya ɗan mare ta da hannunsa a duwawunta to saboda haka ita kuma ta ɗauka wani mutumin banza ta yi a'udhu billahi ta koma gida to saboda haka a nan tunda mata ce mai addini ita ma da ta fahimi da ashe duniya ta fara zama abin da ta zama to wani shekara sai ki ta ya naga lokacin masallaci yayi baki shirya ba sai ta ce kai ai duniyan nan ta fara lalacewa kawai dai shikenan ai hakuri a zauna to kaga wannan ita ce mata ta kirki ita ce mata mai addini inda irin waɗanda suke bara gurbin ne to shikenan ta samu abin da take so ta samu wanda zai zo ainihin ya latsa ta ko ya taya ta malam yake cewa li anna hadha min amali salafi salih domin wannan yana daga cikin aikin marigaya managarta radiyallahu anhum Allah ya yarda da su sai ce lakin sai dai yajibu an ta'tiya ya wajaba ga mace ta je masallaci mustatiratan mutahajjibatan ghayra mutabarrijatin wala mutatayyibatin wala rafi'atin sautaha wala mubdiyatin zinatan yace to duk matan da za ta je masallaci lalle ta kula da wannan yajibu lalle ya zama tilas an ta'ati mustatiratan ta zo a suturce a lullube mutahajjibatin tana mai saka hijabi na shari'a ghairi mutabarrijatin ba wacce take fitar da ainihin kawarta ko kwalliyarta ba wala mutatayyibatin kuma kada ta fita a matsayin ta na wacce ta saka turare wala rafi'atin sautaha kuma kada ta fita tana mai daga sautin ta domin akwai wanda za ka ga sun fita sallah amma suna ta hira suna ta kakace suna daga sauti wala mubdiyatin zinatan kuma ba mai fitar da ko mai bayyana wani ado ko kawa ba li qaulihi ta'ala saboda fadin Allah subhanahu wa ta'ala yace wala yubdina zinatahunna kada su bayyana adansu da kawarsu illa ma zahara minha sai abinda shi da kansa ya fita a matsayin tilas yace ai lakin yace sai dai ma zahara minha abinda ya bayyana daga wannan ado fala yumkinu ikhfa'uhu wanda boye shi ba zai yiwu ba yace wahiyal jilbab wal aba'atu wa nahuhuma shine shi wannan hijabi da kuma ainihin mayafi da makamancin wannan ma'ana ba zai yiwu a ce mayafi ba za a iya ganin sa ba to saboda haka ya zama mayafin nan wato ainihin na shari'a ne kamar yadda bayani ya riga ya gabata asalin saka wannan tubabi na hijabi domin ya zama an karo daga fitina shi yasa za a ga daga cikin sharuɗin hijabin da malamai suka ambata na farko hijabin nan ya zama mai kauri ne mai kaurin saka ne sannan wannan hijabi ya zama ya rufe dukkan jikin mace sannan hijabin nan kada ya zama dan kwalliya to amma in muka duba hijaban mafi yawan matan mu na kwalliya ne za a ga cewa ainihin hijabin ma to wani abu ne na ado wanda maza za su tsaya ainihin suna kalla kuma sannan kada ya zama wani abu wanda yake na yayi na ado kai ya zama yayi kama da tabarin matan kafirai da abin da ya kama da haka da matan suka da malamai suka ambata na ka'ido da kuma sharuɗa na hijabi to saboda haka lalle ne ya zama cewa duk wani ado da za su ya boyewa sun boye su wannan illa ma zahara minha wasu malamai suke cewa illal wajh wal kaffain sai dai ainihin abin da ya shafi tafuka da fuska amma wasu malamai sun ja da wannan fahimta suke cewa akwai bambanci tsakanin shigar mace lokacin da za ta je unguwa ko lokacin da take da wani ajnabi da kuma shigarta a lokacin sallah duk malamai sun yadda cewa a lokacin da mace za ta yi sallah ba wajibi bane sai ta rufe fuskarta ban ma za ta rufe fuska ba kwata-kwata sannan ba wajibi bane sai ta rufe abin da ya shafi idan sawunta zuwa ƙasa ko kuma tafukanta wannan bai zama ainihin wajibi ba a lokacin da take sallah a keɓance babu wani ajnabi tare da ita saboda haka dan an ga idan sawunta ko ka ce idan sawunta ya bayyana ko tafukanta sun bayyana a matsayinta na wacce take sallah ita kadai a gidanta wannan babu matsala to amma lokacin da za ta rufe unguwa lokacin take tare da ajnabi to shine wannan malamai da dama imman da na malikiya da suke cewa illa wajh wal kaffain mafi yawan malamai suna cewa hatta ita fuska sai an rufe ta me yasa suka ce to in ya zama hikimar saka hijabi shine domin kada a ga mace a fitinu da ita to shin shi dan adam wanda bangare ne ma ke nuna kyawansa in an tashi lissafin wani kyakkyawa ne me za a ambata hannayensa za a ce ko kafafuwansa fuskarsa ake la'akari da ita to in ko har ya zama cewa fuska ce mai ɗaukar hankali suka ce to ashe wannan ya nuna wajibi ne mace ya zama ta rufe fuskarta a lokacin da take tafiya unguwa lokacin take tare da wani namiji wanda yake ainihin ajnabinta bada yace wa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kuma saboda manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi lamma amara nisaa bil khuruj ila salati yayin da ya umarci mata da fita zuwa sallah yawmal idi a wunin idi qalat ummu atiya sirna ummu atiya Allah ya kara mata yadda ta ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ihdana la yakunu laha jilbabun to ai wata daga cikinmu za ka samu bata da mayafi wanda za ta lulluɓa da shi ta tafi masallacin idi kala sai manzo alaihi salatu wassalam ya ce litul bisha ukhtuha min jilbabiha to ɗar uwarta ta tufatar da ita daga mayafinta ma'ana wacce ya zamo tana da mayafi biyu ko uku to ta bada aron daya ga ƴar uwarta wanda ba ta da shi. Wannan yana nuna sahabbai idan Allah ta tabbata gare su, wato sun samu kansu a cikin wani lokaci na karancin abun hannu. Lokacin Allah ya tsuke duniya ba ta da yawa a wajensu, a ce yanzu ga matan da ba ma su da wani mayafi na ku zo ku gani wanda suke iya fita unguwa da shi. Shi yasa kun ga muka faɗa cewa akwai bambanci tsakanin fitar mace da kasancewarta a gidanta. In ya zamo a cikin gidanta ne za ta iya sallah kila ma fuskanta ga shi nan ainihin a waje kamar yadda bayani ya gabata. To amma ga shi nan umma asiya ta ba da uzuri cewa akwai matan da suna so su je idin amma ba su da wani mayafi wanda zai rufe su ga baki ɗaya. Shi ne manzo alaihi salatu wassalam yace ƴar uwarta sai ta ara mata. Wannan yana nuna wato ainihin kauna da kuma soyayya ta musulunci wanda ya kamata a nuna wa juna. Wannan hadisi Bukhari da Muslim sun hadu a wajen fitar da shi. Malam yace wassunnatu lin nisa'i, sunna a wajen mata. An ya ta'akharna anir rijali, su jinkirta daga mazaje. Wayab'udna anhum wa yabda'na bisaffil mu'akhkhar fal mu'akhkhar. Lalle ne ga mata su jinkirta daga mazaje kuma su yi nesa da mazaje, sai su fari sahu na baya-baya da kuma wanda yake biyo shi. Malam ya ce aksar rijal, kaga a nan wato akasin su maza da ƙaunin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saboda faɗin manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da ya ce khairu sufufin rijali awwaluha, mafi alkhairin sahun maza to shine sahu na farko-farko. Ya zo hadisi cewa Allah da mala'iku suna yin salati ga sahun farko, kuma manzo alaihi salatu wassalam yana cewa liya ni ulul nuha minkum wal ahlam, ma'abota hankali masu ilimi su zama ainihin su ne a bayana. Kuma ko ba komai aka ce Allah da manzo suna yin salati ga wani jinsi, to ya kamata mutum ya kokari ya zama a cikin wannan jinsi. Wani hadisin ma yake cewa mutane ba za su wuce suna jinkiri daga sahun farko ba face sai Allah ya jinkirtar da su daga al'amuransu, ma'ana ayyuka na alkhairi. Duk mutum sai ya zama kuran baya a kullum, sakamakon shi ma baya yin kokarin gaba-gaba ya samu kansa ainihin a sahu na farko a sallah. To saboda haka kenan hadisi yace mafi alkhairin sahu na maza shine farko, sai sai wa sharruha akhiruha, mafi sharrin sahun maza shine ainihin na ƙarshe. To me yasa kuma aka nuna khairiyya ga sahun farko na maza aka nuna akasinta ga sahu na baya na maza? Saboda na farko su waɗannan sahu na gaba kuma su suka fi nesa da mata. Lokacin manzo alaihi salatu wassalam ba wani gini, ba wani labule ko kyalle da ake gittawa a sashe zamo shamaki tsakanin maza da mata. A'a, ga mashigan maza daban, mashigan mata daban. To amma zai zamo akwai yar tazara tsakanin sahun ƙarshe na maza da sahun farko na mata. To amma dai duk da haka zai zamo su wannan maza na sahun ƙarshe duk lokacin da mata za su dago daga ruku, kaga za su gansu. Kun musamman wancan lokuta akwai ƙarancin tufafi, akwai ƙarancin suturu. Mun sha jin hadithin Al-Wahiba wacce ta kawo kanta kyauta a wajen manzo alaihi salatu wassalam kamar yadda Allah ya halatta masa. Wa mara'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an nabi an yastankihaha khalisatan lak min dunil mu'minin, daga cikin matan da Allah ya halatta wa manzo alaihi salatu wassalam da mace mu'mina wacce ta kawo kanta kyauta a wajen manzo alaihi salatu wassalam, idan manzo Allah yana da buƙatar ya aure ta, Allah sai amma kai kadai ya ma'aikin Allah banda sauran mu'mine. To akwai lokacin da Al-Wahiba ta kawo kanta, ya ma'aikin Allah idan kana da buƙatar aure na kawo kai na ka aure ni. Manzo alaihi salatu wassalam bai ji ta kwanta masa a rai ba, saboda haka bai nuna yana da buƙatar ya aure ta ba. Wanda gasin sahabbai ya ce ya ma'aikin Allah idan baka da buƙatar ni ka aura min ita. Kun ga a lokacin sai manzo alaihi salatu wassalam ya ce to me kake da shi wanda za ka bata a matsayin sadaki? Ya ce to nan fa. Me kake da shi? Ya ce babu abin da yake da shi sai kwarjalansa, ma'ana sai zanensa na ɗaurawa. Manzo Allah ya ce to in ka bata me zaka daura in kuma ka rike da me zaka yi sadaki shahid a cikin wannan magana sahabi ne kusun da guda amma kun ga abin da yake da shi kawai shine mayafi to ba shi kadai bane za a samu wani sahabban irin haka ma'ana zai zo sallah masallaci kila wannan zane nasa shi kadai ya daura to kaga idan irin su suka zama a sahun baya mata za su dinga kallon su akalla za su kalli kafadun su za su kalli ainihin wani bangare na jikin su to shi ya sanya hadisi yace mafi alkhairin sahun maza shine sahu na gaba saboda ba za su ga mata ba za su gansu ba yace amma kuma mafi sharrin sahun maza shine sahu na karshe domin in su ba su ga matan ba mata za su danga ainihin ganin su sai yace wa khairu sufufin nisaa akhiruha mafi alkhairin sahun mata shine na karshe wa sharruha awwaluha kuma mafi sharri shine na farko me yasa sahun mata na karshe yafi zama wa alkhairi saboda su ne a karshe maza ba za su gansu ba za su ga maza ba me yasa na farko suka fi zama wa ainihin mafi sharri domin za su ga maza za su gansu kuma kamar na ce ko da maza ba za su gansu ba tunda suna kallon alkibla to za su dinga ganin maza ɗan uwa wannan hadisi yana nuna mana cewa lalle addinin musulunci ya saka shamaki mai ƙarfi tsakanin maza da mata addinin musulunci baya son ta kudedeniya tsakanin maza da mata ku duba hatta a wurin ibada ana so ya zama akwai ne santa juna malamai sun ce hali ɗaya tak wanda babu zabi a cikin sa shine aka yarje wa mata da maza ya zama suna wuri guda lokaci daya shine lokacin dawafi babu ainihin zabi zaka ga cewa lokacin dawafi dole mace tana zagaye Ka'aba namiji ma yana zagayawa wannan babu zabi amma duk da haka akwai wajibcin anesanci junan ma a wannan lokaci kada ya zama ana kafada da kamar ana gogayya juna anesanci junan gurgurdan yadda za a iya domin la yukallifullahu nafsan illa wusaha to amma in ya zama a ibada kanta an nuna lalle maza su nesanci mata su nisanci maza to ina ga abinda kuma dama kwata-kwata ba ibada bane ba da irin wannan muke tir da Allah wadai da abinda ya zama ruwan dare a wajen bukukuwa na aure wanda za a ga cewa ana shakudedeniya maza da mata wallahi wannan ya daga cikin abinda yake jawo fushin Allah subhanahu wataala abun bakin ciki da takeici kaga musulmi ne yayi auren musulma ce aka aura sannan musulmi ne ya aurar sannan musulmi ya karba amma za a zo da iyayen amarya kaga cewa wannan uwa amarya ce ta ci kwalliya ba hijabi kirjinta ma a waje shi ma angon marar mutunci gashi nan yazo ya ci kwalliya ya ma kamo hannun matarsa su ratso wannan taro ga mazaje samari wasu masu aure a matsayin su na abokan ango sannan ga ƴan mata wasu ma matan aure ne kawayen amarya su zo ainihin ana ta cakudedeniya har ma a zo ana kada-kade har ma ana yi ma ango kare ana yi wa amarya kare a cikin bainar jama'a wani lokacin kamar yadda na faɗa saboda rashin mutunci har da iyayensu mata da maza ainihin suna gefe wannan kuma koyi ne da arna an aro wannan mummunan al'ada a wajen wanda ba musulmi bane wanda su ba su da wani saiti na addini ba su da ragama ko linzami duk abin da ransa ya ba su labari shi suke yi ko kuma saboda lalacewar ɗabi'a saboda jahiltar addini da ƙarancin tarbiyya sai muka aro irin wannan ya zama ainihin muna ta yi wanda Allah na tuba in ba wani jinƙai na Allah ba a zo a yi rashin mutunci a saba ma Allah tun a lokacin da ake neman aure yanayin zaman zance da kuma yanayin daura aure da kuma yanayin yanda aka yi bukukuwa in ba jin kan Allah ba ina za a samu yaya masu tarbiyya ina za a samu yaya masu albarka sannan ina za a samu kyakkyawan yanayi na zamantakewa ta mutunci wanda wani a wannan zaman zai gano wanci ainihin ya ga cewa lalle duk yadda zai yi ya ga cewa ainihin ya yaudare ta sai yayi saboda ainihin ya ga yanayin da ya burge shi wata mama ta aure ce wallahi a wannan zaman za su kulla alaka daga baya da wani wanda yake ainihin fajiri saboda haka dai a wajen addini ma ba a yadda ta kudedeniya da mata ba dole ya zama ainihin ana nesa da juna wannan hadisi muslim ne ya rawaito shi malam yace wa yansarifna min al masjidi mata za su juya daga barin masallaci haura taslimin imam liman yana sallamewa anan su mata ba a mace su zauna su wannan azkar din ba mace tana sallamewa to shikenan sai su juya Allahumma anan zamu iya cewa akwai bambanci tsakanin wannan yanayi na masallacin manzo Alaihi Sallatu Wassalamu a wancan lokaci da yanayin masallacin a yanzu da ma wasu masallacin mun fada a farko cewa wannan lokaci babu hijabi ko wani gini ko wani ainihin satara tsakanin maza da mata to shi ya sanya da an sallame mata suke juyawa to amma idan ya zamo cewa masallaci akwai shamaki kuma ka samu gini ne na musamman na su matan zalla kawai amsa kowane yake kai musu yana ma nesa wani daga inda maza suke to wannan babu wata matsala idan an gama sallah su zauna su yi azkar din su su yi ainihin abubuwa da za su yi na ambaton Allah da zikirin Allah wannan babu matsala saboda babu wani tsoro na takuɗe ɗeniya tsakanin su da ainihin maza kun ga sabanin wancan yanayi domin zarfu zaman da zarfu makana ana la'akari da su akan abubuwa irin wannan to anan sai malam yake cewa wato matan kawai su juya su yi tafiyar su da zaran wato ainihin liman ya sallame yace wala ya ta'akharna kada ya zamo ainihin sun yi jinkiri illa li udhrin sai saboda wani hanzari sai saboda wani udhri li hadithi ummi salama saboda hadithin da na ummi salama radiyallahu anha Allah subhanahu wataala ya kara mata yadda قالت تسي كان النبي صلى الله عليه وسلم منزل الله سيرا دا امينتين الله سو قارا تبتا اغاري شي يا كسانتي اذا سلم idan ya sallame daga sallah qaman nisa sai ya zamo wato ainihin mata sun tashi hina yaqdi taslimahu yayin da ya kammala sallamewar sa wa huwa yamkuthu fi maqamihi yasiran tare da cewa manzo alaihi salatu wassalam yana wato ainihin yin dan zama takaitacce yayin da ya zama ainihin ya sallame qabla an yaquma kafin ya tashi ma'ana manzo alaihi salatu wassalam idan ya sallame daga sallah yakan dan yi zama dan kadan to su mata ba sa wannan jira ana sallamewa sai su ainihin juya wannan yana nuna cewa azkar da ake dubura salawat bayan salloli ba wai wajibi bane ba sai mutum yayi su a nan take yanki idan yana da uzurin tashi zai iya tashi ya je wani wuri yayi wannan ainihin ko a gidansa ko a hanya ko abin da ya kama da haka yake cewa take cewa qabla an yaquma wato ainihin suna juyawa su yi tafiyar su kafin manzo alaihi salatu wassalam wato yi wannan dan zama kuma kafin ya tashi kala take cewa nura wallahu a'lam tace Allah shine mafi sani abinda muke fahimta anna zalika wannan dan shuru kadan da manzo alaihi salatu wassalam yake yi yace kana likayyan sarifan nisa yana yin wannan dan shiru ne domin mata su yi kokari su ga cewa sun juya qabla an yudrika hunnar rijalu tun kafin maza su riske su bukhari shine ya rawaito wannan hadisi kuma da wannan gaba ya wajaba shiwa masallatai musamman wanda ya zamo cewa ana haduwa wannan salloli na dare da muka fada wanda ya zamo akwai maza akwai mata kuma ta yi wucewa hanya guda ɗaya sai ake shiga to wajibi ne zama akwai kyakkyawan tsari akalla sai ana sallamewa daga sallah an ba da minti 10 ko minti 15 ko abin da ya kama da haka kada wani namiji ya zo zai fita ta wannan hanya sai mata ainihin sun gama fita sannan daga nan kuma ainihin sai ya zama cewa maza sun biyo daga baya to shine sai malam yace to wannan shine kusan karshen wannan sai ya ce Allahumma waffiqna lima waffaqtal qauma ya Allah ka datar da mu da abinda ka datar da wayancan mutane na gari waghfir lana waliwalidina ya Allah ka gafarta mana kuma gafarta wa mahaifanmu wal jami'il muslimin kuma Allah gafarta ma dukkan musulmi bi rahmatika da jin kanka ya arhamar rahimin ya wato mafificin masu jin kai وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله اجمعين تو ان هو kasancewa muna dan sauran lokaci majalisin mu na biyar a cikin wannan littafi shine ainihin yace al-majlisul khamis fi fadli tilawatil qur'an wa anwa'iha. Majalisi na biyar zai yi magana akan falalan karatun al-qur'ani da kuma nau'ukanta. To amma kafin mu shiga wannan yan uwa akwai nasiha da zan hankali nake so na yi mana kwarya-kwarya. Wato duk mutumin da ya kalli rayuwarmu a yanzu zai ga cewa rayuwarmu abin tausayi ce. Yan uwa rayuwar da musulmi zai yi a ban ƙasa ko rayuwar da ɗan adam zai yi a ban ƙasa kala biyu ce. Akwai rayuwar da ita ce Allah subhanahu wata'ala ya zaɓa masa. Akwai kuma rayuwar da za ka samu cewa ɗan adam shi ne ya zaɓa wa kansa da kansa wannan rayuwar. Allah subhanahu wata'ala bai yadda bayinsa su yi rayuwa wacce take wasarere ba, bai yadda bayinsa su yi rayuwa ta tafi barkatai ba. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya aiko wa bayi manzanni domin su saita rayuwarsu su nuna masa irin yadda ake rayuwa. Daga cikin gatan da Allah ya yi wa musulmi, duk wani faɗi tashinsa, kwantawarsa, tashinsa, shigarsa, fitarsa, a gonarsa, a kasuwarsa, a wajen sana'arsa, ballantana a masallaci, akwai abin da Allah subhanahu wata'ala ya tsara masa irin yadda ya kamata ya rayu. Wannan ta sa manzo alaihi salatu wassalam rayuwarsa gabaki ɗaya ta zama makaranta ce, wato ainihin a wajen mu. Shi yasa Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Lalle kuna da wani abun koyi kyakkyawa tattare da manzo alaihi salatu wassalam. Anan Allah sai ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi, bai ce fi aqwalihi ba, bai ce fi af'alihi ba, bai ce fi tasarrufatihi ba, ma'ana gabaki ɗaya rayuwar manzo alaihi salatu wassalam. To abin da nake so in tabbatar mana, duk mutumin da yake so ya kyakkyawar rayuwa, rayuwa ta daraja, rayuwa ta mutunci, to ya yi ƙoƙari ya bi tsarin rayuwar da Allah subhanahu wata'ala da kansa ya zaɓa masa. Manzo alaihi salatu wassalam sai ya ce ad-dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir. Ita duniya kurkuku ne na mumini, amma aljanna ce ta kafiri. Me wannan hadisi yake nufi? Ko ga shi kurkuku, ko ka ce dan kurkuku, yana karkashin gudanarwa, ba shi zai zaba makansa lokacin cin abinci ba, ba shi zai zaba makansa lokacin fita ba, ba shi zai zaba makansa lokacin kaza ba, sai yadda aka ga dama da shi. A fito da shi a lokacin da ake so a fito da shi, a kulle shi a lokacin da ake so a kulle shi, haka dan kurkuku yake. To amma kuma shi kafiri sai aka ce wajen na tuna kafiri, ita kuma aljanna Allah ce lahum fiha ma yasha'un, ita aljanna duk abin da rai yake so. To ainihin haka aljanna take, ma'ana in mun kalli hadisin, hadisin yana nuna mana shi mumini yana da wani limit a rayuwarsa, ma'ana yana da wani geji da wani tsarin da dole shi yake bi. Yadda dan kurkuku idan aka yi masa jajayen kaya aka ce su zai sa, to bai da zaɓi wannan kaya zai sa. Za a ga duk mutumin da aka yanke masa hukunci wal'iyadu billah a kulle shi a gidan maza, za a ga cewa akwai wani uniform, akwai wani kayan su na musamman, gajeren wando da wata ishara-ishara da yanayin kaya, a yi musu jajaye, a yi musu bakake, a yi musu wanda aka ga dama, yadda da ka ga mutum ka san cewa ainihin hukunta shi ake, ka san cewa ainihin wato ana gudanar da rayuwarsa yadda ake so ba yadda yake so ba. To haka ake so mumini ya kasance a ibadarka, ba za ka yi ibada da ka ba. Manzo Alaihi Salatu Wassalam ya tsara maka yadda za ka yi komai na ibada. To indai kana so ibadarka ta zama daidai, to yi kokari ka yi ta yadda Manzo Alaihi Salatu Wassalam ya tsara maka ita. Sannan a faɗi tashinka, tufafinka, mu'amalarka, abincin da za ka ci, sai da aka nuna maka banda kaza, banda kaza, banda kaza. Tufafin da za ka saka, sai da aka nuna maka banda kaza, banda kaza, banda kaza. matan da zaka aura banda kaza banda kaza banda kaza a kasuwancin ka banda kaza banda kaza banda kaza to ashe kenan wannan ya nuna cewa shi musulmi akwai rayuwar da Allah ya zaba masa to wallahi duk wanda yake so ya yi kyakkyawar rayuwa to yayi kokari ya bi rayuwar da Allah ya tsara masa qul a antum a'lamu anillah shin ku ne kuka fi sani ko kuma Allah Allah shine ya halici bayi kuma shi ya san abin da ya dace da su kamar yanda mun sha buga misali yanzu kere-kere da turawa suke kama daga mota babur jirgin sama sauran na'urori sai da aka yi masa manual aka nuna ga yadda ya kamata ka mu'amalanci wannan abu in dai kana so motar kaka jima kana moranta to ga yadda ya kamata ka rika yi mata juye ga kuma yadda ya kamata ka dinga kula da ita fetur zaka zuba mata waje kaza ba bakin mai ba sannan bakin mai zaka sa mata a waje kaza ba fetur ba sannan ruwa zaka zuba mata waje kaza ba fetur ba bakin mai ba wannan duk tsare-tsare ne wanda shi wanda ya wannan na'ura yi mata wanda in dai kana so ka zauna cikin lafiya to da tabbatar in dai kana so ka karike da motar ka lafiya ba zai yiwu ka zo a cikin radiator ta ka ce zaka zuba mata fetur ba ko ka sa mata bakin mai in ma ka yi sa'a ta tafi to za ta kawo maka matsaloli ba tare da ainihin dogon lokaci ba ko ka ce ai maimakon bakin mai zaka sa mata man gyada ko zaka sa mata manja to haka kai ma ta karɓi rayuwar take wallahi duk lokacin da ka sauka daga layin da Allah ya dora ka to kaman wancan misali ne shi yasa duk mutumin da yake so yake kyawar rayuwa to yayi rayuwar da Allah da ya halice shi ya zaba masa amma idan yace zai yi wacce shi ya zaba wa kansa ko zuciyarsa ta zaba masa zai yi rayuwa marar dadi tun a duniya ko da kai kana ganin sa cikin kyakkyawan yanayi kana ganin sa abin sha'awa amma wallahi abin tausayi ne kuma yana cikin halin kakanika yi sakamakon ya sauka daga layin da Allah ya dora masa karar ya dora shi akai karar baka da kafara wallahi duk bala'in da muke dandana a halin yanzu duk musibin da muke dandana in karan sai baka da kafara tambaya ce guda ɗaya ko amsa guda ɗaya me ya kawo mu anan shine sauka daga layin da Allah ya dora mu zabar rayuwar da ba ita ce Allah ya ce mu yi ba sai muka zaba ba kan mu rayuwar da muke ganin mafita take to kuma anan bala'i da tashin hankali yake saboda haka kaman yanda Imam Malik ne ko daga cikin magabata yace wallahi babu abin da zai gyara wannan al'umma sai abin da ya gyara na farkon ta abin da ya gyara al'umma farko shine alkitabu wa sunna bin su sau da kafa da ilimance a aikace a kudurce to shi yasa magabata suka samu kyakkyawar rayuwa layin nan da Allah ya dora su ba wanda yayi sha'awar ya sauka shi yasa suka samu kyakkyawar rayuwa to mu kuma da muka zaba makan mu wata rayuwar shi yasa muke cikin tashin hankali shi yasa muke a cikin bala'o'i na yau daban na gobe daban kullun sai ka ji sababbin abubuwan da baka ainihin ji ba to saboda haka in dai muna son kyakkyawar rayuwa ɗan uwa mu yi kokari mu yi rayuwar da Allah subhanahu wataala ya zaba mana muna roƙon Allah subhanahu wataala ya dora mu a bisa kyakkyawar rayuwa ta addinin musulunci kamar yadda Allah ya zaba mana kamar yadda manzo alaihi salatu wassalam ya gudanar da rayuwarsa daga ƙarshe akwai ɗan uwa mutumin kirki malam Al-Qasim Kaugama wanda Allah ya masa rasuwa a daren jiya kuma aka yi jana'izarsa a yau muna roƙon ƴan uwa su saka shi a cikin addu'a Allah ya gafarta laifukansa Allah ya yafe laifukansa kuma Allah ya kula da bayansa akwai wasu daga cikin malaman mu wanda su ma dai irin dai dan zazzabi da ake fama da mura dai yana damun su to muna musu addu'a Allah subhanahu wataala ya yayi da musu Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya Allah subhanahu wataala ya kare mu daga wannan hali da muke ciki mara dadi Allah shi yayi mana wannan damuwa Allah ya zauna da mu lafiya Allah ka ba mu lada inda muka yi daidai inda muka kuskure muka kauce Allah ka yafe mana ka dawo da mu akan daidai wa sallallahu wa sallim wa barik wa anima akrim ala sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.